العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدى مكسابة a ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi na matnun risala na fadilatu Sheikh Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Al-Qirawani rahimahullahu ta'ala. Littafin da yake bayanin ilimin furu'a ko matsaloli na fiqhu a bisa mazhabar al-Imam Malik bin Anas رحمه الله تعالى. هيو إن شاء الله ذا تقبا لقى عند مكبئة أباب النديك مغنى أكن أبن ديشا في إدى دتير وانجدى دمسألة إستبرائي أدرس مو نعرف عند تقوى za mu tashi daga inda malai ke cewa wa iddatul hurrati min alwafati, iddan kyamace daga mutuwan mijinta, arba'atu ashhurin wa ashrun, watanni hudu ne da kwana goma. Watanni hudu da kwana goma shine idda na mutuwa ta kaba kenan. كمر يدى آية القرآن تأمبتا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. أبند نفس القرآن يأمبتا كينام سبداك متي إدمجنتا يا رسول كان صغيرة أو كبيرة كرماتي قوبة با dakala biha aw lam yakul, ya sadu da ita ne ko bai sadu ba. Misali daga daura aure bata tare ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ransa. Muslimatan kanat aw kitabiyya, muslimati ko ahlul kitabi, to iddan da za ta yi arba'atu ashhurin wa ashrun, watanni hudu da kwanaki goma. Saboda haka lokacin yana da ɗan tsawo, kuma ko da akwai ciki zai iya bayyana. Dama kun san babban hatsari ne mace ta ɗauki cikin wani ta ba da wani, hatsari ne babba. Shi ya sa ake cewa dole mata su zauna domin a tabbatar da haka, bi ma'ana su zauna da tsawon lokaci, musamman ma a wancan lokaci da yake babu gwaje-gwaje. To wasu malamai suka ce tunda yanzu akwai gwaje-gwaje za a iya aiki da wannan, wasu malamai suka ce za a iya aiki da wannan, sai dai kuma aka yi aiki da shi ya rusa abubuwa da dama kwarai da gaske. Zance mafi inganci ko da za a gwada shin ta ɗauki ciki ne ko ba ta ɗauka ba, to dole sai ta zauna na waɗannan watanni ta yi ta kaba, wannan dole ne. Kuma daga nan ya kamata mu gane, idan aka ce ya za ta yi watanni hudu da kwanaki goma, to in bai wace kuma za ta yi rabin haka ne, saboda su bayi ana bambanta su a waɗansu wurare da ainihin ƴaƴa. Kuma nan ya ambata ya ce sagiratan aw kabira, matukan an yi aurenta ko da tana da ƙarancin shekaru, balle kuma a ce wanda ta kwana biyu ko ta tsufa, in dai akwai auren nan tsakani, shi ya sa ko ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba, in dai mutuwa ne to akwai ta kaba. Amma kun ga idan bai sadu da ita ba ya sake ta, akwai idda ko babu? Babu idda, sakin wawa kenan. Mun yi a can baya, فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وصرهوهن صراحا جميلا abin da ayin qur'ani ta ambata kenan amma saboda mutuwa aka ce za ta yi daka ba saboda gado saboda alakan gado idan yayi dukuli da ita kuma bayan maganan gado sannan kuma akwai bayyanan cewa ta dauki ciki ne ko bata dauka ba wannan kenan wa fil amati amma idan bai wace wa man fiha baqiyatu riqqin da wanda yake a cikin ta akwai dan sauran bauta kaman mudabbara ko almutaqa ko liadilin da sauran su to waɗannan akwai dan bauta a ciki wani lokaci zaka samu ma kaman bawa ko baiwa zai samu rabi wato rabin su ai ne rabin su bayi ne saboda in an je wajen yaki aka samu bayi za a iya hala ko biyo akan bawa guda daya to kaga ko biyan ku kuna da rabo gida biyu kenan to me yiwa ɗayan ya ce ki ƴaƴanta nasa to kun ga bawan nan zai kasance kwana ɗaya nasa ne kwana ɗaya na ubangidansa saboda rabin sa ɗa ne rabin sa bawa sai dai ba a cika son haka ba kamata yayi kai da zaka ƴanta rabin naka to ka roki wancan ɗin shi ma ya ƴanta ko ka biya ki domin wannan mutumin ya samu ƴanci fuli jumana a cike in kuma bai yi ba to da babu gara ba daɗi na saboda haka idan bai wace ko kuma a jikinta akwai ɗan sauran tsofane na bauta shaharani wa khamsu layalin watanni biyu ne idda da kuma kwanaki biyar watanni biyu da kwana biyar shine idan ƴaƴa bayi wato mata bayi kai idan su kenan wannan shine ɓangare na biyu a cikin idda sai ɓangare na uku wanda malam bai kawo mana anan ba ya halatta idan mace wani nata ya bar duniya saboda ɓacin rai da takin hankali da baƙin ciki da damuwa idan ba miji ba ne musulunci ya ba ta dama tana iya yin masa takaba na kwanaki uku haka saboda haka ko mahaifi ko wani ɗan uwa ko ma wani dangi daban saboda nassin hadisi manzo Allah ya ce bai halatta mace ta yi idda wato ta yi takaba ma wani mahaluki ba sama da kwana uku idan ba mijinta ba idan miji ne kuma maza Allah ya ce arba'atu ashhurin wa ashar watanni hudu ne da kwanaki goma wannan da yake ana maganan abin da yake generally ne su ne waɗanda suke mata kuma yaya don haka takaba na farko watanni hudu da kwana goma ga dukkan matan da mijinta ya rasu ya batta sai kaso na biyu idan matan nan bayi ne mazajensu suka mutu za su yi musu takaban watanni biyu ne da kwana biyar sai na uku mace za ta iya takaba ma kowaye amma na kwana uku katal to metece takaba nan gaba zai ambata mana amma babban abu a cikin takaba rashin ado ake mace za ta iya zama saboda babanta ya rasu ko yayanta ya rasu na tsawon kwanaki uku duk wanda ya ganta yana ganin alaman damuwa musulunci bai haramta wannan ba da wannan ne ma waɗansu suke cewa tunda an ga annabi lokacin da aka yi masa rasuwa da alaman wannan bakin ciki haka ma waɗansu sahabbai da alaman wannan damuwa saboda mutuwa iri-iri ne akwai mutuwan da za ta zo wato sai hankalinka ya tashi sai ka ruɗe ka rikice to suka ce babu laifi idan mutum ya zauna domin karɓan gaisuwa na daidai kwanakin da zai zauna ya karɓa amma illa masu zuwa cin shinkafa da masu zuwa gulma da masu zuwa tsegumi ko zaman kake wando bari a taya ka kuma duk waɗannan da na ambata ana samu da masu zuwa neman connection kwarai da gaske masu zuwa cin shinkafa dama ana fama ana wahala, idan zuwa game karfi ne ya bar duniya, to shikenan su sun samu wajen cin abinci. Kafin ma ulul amr, waɗanda su ne majalinta al'amuran masu fito, to su za su zo su gyara waje, su kimfila tabarmai su zauna. Idan ka zo kai ta'aziyya sai su ce suna fitowa, saboda za a fito da kunun karyawa da kosai, ko za a fito da kyagi da dankali da soyayyen kwai, wanda ba irin wannan wuri ba zai samu ya ci ba. Da rana za a fito da jalaw, wanda aka yi da wake, an jajjefa tsokan kifi a ciki, kaga daga hanci sai a ga ruwa. Za mu ga ruwan fiyo wata, wanda wani zai rinka kawo wa fi sabilillahi, ko ma a kawo ruwan faro. Sannan tunda ba za a zauna da daddare ba, sai wani ya ce ya kamata irin yunwan yamman nan tana da illa, a rinka yin wani abu sai a yi dambu, wanda za a jefa ƙananan hanta a ciki, ga wake kuma ga gyaɗa. To kaga mutumin da ya ci dambu irin wannan ya sha ruwa, kana ganin ya je gidansa zai fito? Ai, ko da safe idan ya zo ba kawo abin karyawa da wuri ba, shi daidai ne, ruwa kawai zai rinka kurɓa. Duk lokacin ma da kawo breakfast ba damuwarsa ba ne. Wannan zama babu lada, saboda ba domin Allah ba ne. Akale wanda aka yi masa mutuwa, ko waɗanda aka yi musu mutuwa suna zaune waje ɗaya, wanda ya zo ya musu ta'aziyya ya kama hanya ya tafi. Wani kuma yakan zo ne saboda gulma, domin saboda in an zauna wani ya zo ya gaisuwa sai ya koma gefe, sai kuma a kama taɗin siyasa. Akwai wata jam'iyya mai jar hula, ai akwai wata jam'iyya su kuma zakara ne, wani ƙoshakken zakara ne tambarinsu. Ya ce wani ma na gani zindiyan duk a watsa take, wani ya ce a yi laiman ma duk kakkarewa ta yi, maimakon a ta neman gafara ga wanda ya bar duniya. An shiga taɗin siyasa, saboda an ɗauki lokaci dole a kawo taɗin siyasa. To gara ma wannan taɗin da ɗan sauƙi a kan wani ya zo wucewa, a'a ni na ga wani ya wuce haka fesfeswa, su ne duniya take tafiya musu. Ko wani ya zo ya wuce da ɗan motarsa ko ofis, kai kaga a zaluman warai da gaske. Yana wajen ta'aziyya abinda zai faɗa kenan, har da zagi duk za ka ji ana yi, wannan haramun ne. Sai masu neman connection, da masu zuwa sallah domin connection, da masu zuwa sauraron karatu domin connection, warai da gaske. Saboda in mutum yana sakataren hukumar alhazai, da yawa mutane za su zo su zauna ba don Allah ba. Kana shugaban hukumar alhazai, mutane da yawa za su zo su zauna wajen karatu ba domin Allah ba, warai da gaske. Kana wani babban kwamishina, da wani zai zo ya yi sallah, kullum zai yi sallah kusa da kai, saboda in ka yi sallama ka ringa ganinsa. To ran da ya je wajenka, ko bayan haka malai haya kana yi. To kaga ko da kamsu salawatu ne ka yi ba domin Allah ba, saboda kwanakin baka da lada. Kuma sai Allah ya tambaye ka da masu neman aure, daman an ce ba za a ba da auren ba sai malai ya ba da recommendation, sai ga wani lokaci har limancin ma yana so ya karba. Kuma wallahi akramaka Allah, kana ba da shaida ana ba ki auren ba za ka sake ganinsa ba, ba za ka sake ganinsa ba. Ran da ma aka samu matsala kana nemansa, sai ya ga dama ya zo, sai ya ga dama ya zo. To saboda haka yanzu aka yi abu kai domin Allah, abinda yake na normal ne. Za ka ga masu neman aiki za su rinka zuwa kullum suna zama, saboda kai magana mawane a baki aiki, amma ana baki aiki ma za ka sake ganinsa ba, warai da gaske. To kaga irin wannan ma a wajen karɓan gaisuwa na ta'aziyya ana yin haka. To shi yasa malamai suka ce wannan hatsari ne, bid'a ne, wasu malamai suka ce haramun ne, saboda abin da zai jawo. Amma wanda aka masa mutuwa zai iya zama waje ɗaya nan ɗin, shi ma fa idan yana da ƙarfi, in ba ya da ƙarfi ya fita. Duk wanda zai masa ta'aziyya ya je wajen sana'arsa ya same shi ya yi masa ta'aziyya. Wannan kenan. Saboda haka وفي العامة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال ما لم ترتبي الكبيرة ذات الهيد في تأخيري ما تكر وتببمتي wanda take jinin al'ada bata yi kokon toba da jinkirinsa an waka sai gaba da lokacin sa fata kudu hatta ta sabari ba wannan kan za ta zauna har sai kokon to ya tafi wato da tai wata hudu da kwanaki 10 sai aka zo ana taraddadi tana da ciki ne ko ba ta da ciki to kaga anan yanzu a zamani sai a ji gwada don a samu sauki don kar a dada takurata amma a da to za ta sake zaman dire babu maganan gaure sai an tabbatar ba ta da ciki na'am wa amma allati la tahidu li sigarin amma wanda wato ba ta jinin al'ada saboda yaranta au kibarin ko kuma girma hatta wuce lokacin na jinin al'ada wa karbana biha kuma mijinta ya sadu da ita sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa rasuwa to fala tunkahu fil wafati illa ba'da salasati ashhuri to ita idan ta yi ta kaba saboda a fita daga wannan kyakka sai ta yi watanni uku watanni uku shine wanda za a kara akan wannan samu tabbaci cewa ba ta da ainihin ciki wal ihdadu ta kaba Allah taqrab al mu'taddatu min al wafati shay'an min az-zina shine kada matan da take iddan ta kaba ta kuskura ta kusanci wani abu na ado bimana kada ta yi ado bi huliyin da munduwa au kuhulin ko kwalli au gairihi ko wani sako lalle wata je ta ni ba su ba ga kulla duk abin da ya shafi rini za ta nisanta domin saboda wancan lokaci su suna rini saboda ado ne kun san yadi kusan san bai guda ne daga baya ne aka samu hikiman a yi su kala daban-daban saboda fari shi ya fara bayyana to daga fari sai aka samu hikiman a rina shi ya koma blue ko dark blue ko yellow ko brown ko dark brown ko wani abu makamancin wannan to idan mace tana ta kaba duk abin da ya kafi na kyalkyali na ado ba za ta saba ba za ta sanya ba to kaga wannan abin shafi cikin ta ba shi yasa waɗansu da suke cewa mace za ta zauna ne don a tabbatar tana da ciki ko ba ta da ciki wasu malamai suke ce ba don wannan ba ne tunda an ce kar ta yi ado wasu kuma suka ce a hikiman kada ta yi ado domin saboda kada su ja hankalin maza shi yasa wala taqsadu bihinna okay illa al aswada sai dai baki idan za ta yi abun nan bakin abu domin ta da duhu wannan babu laifi sai dai ba ce ta shafa shuni ba wala Allah kuma yanki a da wannan ne halako suka samu hujja ko suka fake suka ce duk wanda aka yi masa mutuwa yana iya sa bakaken kaya amma nan ana maganar rini ne ya illa al aswada abu wanda yake baki-baki wanda yake babu ado a cikinsa da shi yasa aka ce mai ma idan da kanshi ba za ta yi amfani da shi ba sai a samu wanda babu kanshi akwai basilin wanda yake da blue seal basilin da yake da blue seal mai kyau shi yakan magance waɗansu matsaloli na fata amma kuma ba ado ba ne ba abin ado ba ne amma kun ga irin su latas yanzu ka ana samun mai irin wannan mai ɗin kuwa akwai wani mai latas ana samun kuwa domin da duk wanda ya kayan gara ka tambayoyin mu za su fala maka sai da suka sa wannan mai ɗin na ciki yadda suka sa akwai latas akwai mai akwai sabulu akwai joy sabulu akwai imperial kai sabulu duk sai ka sa a cikin kayan aure ya za wani idan ya zo dabara sai jibga sabulai da yawa iri daban-daban mai din nan kuma sai ya sanya mai da yawa ko ya ɗibi manya-manya akwai mai gurguwa kai malam sani jingir ka san mai mai gurguwa ana ko ne don kun kauce wa tambayar a wana za mu to gaji mai mai gurguwa wani katon mai ne a da amma ba kowa ne yake saya ba don talaka baya saya bai sai saya ba amma me yasa ake kiransa mai gurguwa okay to yanzu wani bayani zan maka da kai da sauran ire-iren abin nan don ku gane to yana da kyau ka shiga central market yawwa wajen masu saida ka gwada masa mai ko kai ma baka sani ba to haka ne al-muhim idan wace tana ta kaba duk abin da ya shafi kayan ado ko kayan kanshi wato ba za ta yi amfani da su ba shi ne abin da ake so a faɗa mana wata tani babbi ba kulla za ta nisanci kanshi kowane iri ne a cikin mai a cikin sabulu a cikin turare to za ta nisanta sai dai kuma ba za ta zauna da dauda ba kamar yadda hausawa suke faɗi wani suna ce ba za ta yi wanka ba sai bayan wata hudu wata hudu da kwana goma an nan samu yanzu da samarin yanzu ma sai ka samu wani yakan yi wata uku bai wanka ba kawai yin yata yi zai wanke kafafunsa ya yi mai kafa mai yanzu yana ta muku rigima daga nan kasami ne to ba haka haka ce ba wannan bai hana ta yi wanka ba sai dai sai ta nemi sabulun da bai da kanshi ga sabulun salo ga sabulun salo wanda bayan amfaninsa kuma yana fitar da dauda wanda mutanen da suke amfani da shi na ga a yanzu ma manyan mutane suna amfani da sabulun salo sun yanzu ana sarrafa shi a sa ki a cikin wani abu ana sayar da shi kwarai da gaske to indai akwai kanshi a cikin sabulu ko cikin mai ko cikin turare duk za ta nisanta wala taqtadibu bihinna ba za ta yi kunshi da lalle ba wala taqrabu duhnan mutayyaba ba za ta kusanci mai mai kanshi ba ya sake maimaita mana ne wala tamtakidu bima yaktamiru fi ra'tiha ba za ta yi tsifa da abin da zai yi kanshi a cikin kanta ba kaga wannan man gashi kenan ba za ta sa ba kamar a wancan lokaci akwai turaren da suke sawa cikin gashinsu mu kuma matan yanzu suna amfani da mai wanda za su wanke kansu idan dattin ya fita akwai mai din da ake sawa saboda gashin shi kuma ya yi laushi ya rinka dan kyalkyali ba zai kakkarye ba to ba za ta yi wannan ba wannan shi ne abin da ake kira takaba sai dai malamai sun ce akwai istidraki akwai abu guda ɗaya da bai ambata ba shi ne ba za ta fita ba ba za ta fita ba mace takan yi takaba ne a cikin ɗakinta ko da babu abinci sai dai a yi mata karo-karo sai dai idan wajen akwai hatsari amma idan babu hatsari a inda take zama ake son ta yi takaba batun ba za ta leka randa ba ƙarya ne ba za ta kalli madubi ba ƙarya ne kuma dole ta ɗauki ko hulan mijinta ko menene haka kullum tana manne da shi tana tare da shi ƙarya ne abinda aka hana ta ado da fita sai idan akwai lalura to sai aka samu ma'aikaciya ce a wani gida tana yin musu abinci ko tana shara mijinta ya rasu su kuma sun ce gaskiya wata hudu da kwana goma ba za su iya bata wannan dama ba kuma babu abinci ga kuma yara to ya za a yi sai su dan bata kwana biyu dole ta fita saboda zamanin annabi an samu matan da mijinta da ya rasu kayan amfanin gona ya yi dab da nuna da ya nuna aka rasa masu girbewa ita da kanta ta fita tana wannan aiki masu taya ta suna yi saboda wani lokacin matan ba ta fita ba ba za ta tausaya mata ba saboda hakan akwai lalura za ta iya fita amma idan babu lalura to ta zauna. Shi yasa a yanzu ake samun taimakekeniya wanda ake yi musamman idan aka yi rasuwa a wani gida. To abinda mutane suke su kai gudunmawa din nan yana da muhimmanci kwarai da gaske, sai dai kuma dangin mamaci ku ji tsoron Allah. Duk wani shi kuma ya samu kafan cuta kenan, wanda kuma zalunci ne. Saboda haka in an yi rasuwa irin akai buhun shinkafa, akwai jar man gyada, akai kudi a dunkule, to wannan baya daga cikin gado. Sai a duba su waye masu zama su yi ta kaba din nan, haƙƙinsu ne. Kaga kai ka je wajen gaisuwa ayi wannan abinci a fito da shi, kai ma ka ce kaga ka ce abin da yake musulunci bai halarta maka ba. Kwarai da gaske. Saboda za a yi musu jaje ne a dan ɗebe musu kewa mai yiwa ma ka duba na 'yan kwanaki ne. Duk abin da aka tara musu ba su yi tattali ba, wata ɗaya, wata biyu, wata uku, ba a yi sa'a ba, wata sai ta fito tana bara. Kaga abin tausayi ne, abin takaici ne. To don haka mace in tana ta kaba ba ta ado, idan mace tana ta kaba kuma ba ta fita, sai idan akwai lalura. Amma kaga babu laluran da za ta zo a ce mace ta yi ado. Sannan idan ta kammala ta kaba kuma babu biki da wani raba ainihin gumba, a ce sai a raba gumba. Mutanen da suna yin haka, a ce an fita daga ta kaba za a yi gumba, ko za a yi masa, ko mata za su taru, ko kuma kayayyakin da ta yi ta kaba da su za ta tattara duk ta yi kyauta da su, ko ta yi sadaka da su. Babu wanda ya faɗi haka. Shari'a ba ta ce a yi wannan ba. Waɗannan suna daga cikin miyagun al'adu. Ina fata an gane. Wannan wajen lokacin da muke karantar da mata a cikin wannan ake dan tsamowa, sai a koya mana, sai mu je mu karantar da mata. Wannan ina maganar shekaru 30 da wani abu da suka wuce. To matan na ko waɗanda sun yi karatu a ko wanda ba su zo abin, saboda tsabin maimaitawa ma dole ka haddace. Saboda tsabin maimaitawa. Yasa islamiyu na mata sun taimaka kwarai da gaske. Ka yi tunani da babu islamiyun da ake karantar da mata, kana ganin anya duniyan nan ai da ta tashi. Yanzu da islamiyun ma ana karantar da mata ya aka kare. Kwarai da gaske. Sai dai abin da na lura, wallahi matan da da 'yan islamiyya wanda aka karantar da su shekaru 20 ko 30 a lokacin da izala ta bayyana, wallahi waɗanda aka karantar da su sun fi tsoron Allah kan na yanzu. Ko ba haka ba ne? Sun fi tsoron Allah. Duk da karatun ma ba mai zurfi ba ne. Allah kyauta. Na'am. Sai malai ya ce wa alal amati wal hurrati wajibi ne akan baiwa da 'ya as-sagirati wal kabirati karama ko babba al-ihdadu in takaba, ba wanda aka dauke mata in takaba. Ya ce ko baiwa, mun yi bayani a baya, idan 'ya'ya ne watanni 4 da kwanaki 10, idan bayi ne watanni 2 da kwana 5, idan kuma wani ne daban wato ba miji ba, to kada wuce kwanaki 3. Wa ikhtulifa fil kitabiyya, an yi sabani dangane da ahlul kitabi. Shi yasa ake ta abin da samun matsala kan musamman auren su. Saboda mutum yana auren ahlul kitabi ya bar duniya, za a sa ta takaba. Ita ba musulma bace balle ta yi takaba. A addinin su kuma mai yiwa babu takaba kirme ne. To ya za a yi kenan? Dalilin da yasa waɗansu suke kafewa su ce auren ahlul kitabi yanzu akwai rudani bai halatta ba. Walaysa 'alal mutallaqati ihdadun, sai dai wanda aka sake ta babu takaba a kanta. To amma wani irin saki? Mace saki ɗaya ko saki biyu ko saki uku? An sake ta saki uku, bayan ya sake ta saki uku tana cikin abin nan idda, sai ya rasu. To shi kenan, sai ta ci gaba da iddanta. Domin saki uku da ya mata babu halin dawowa, ba za ta ci gado ba balle a sake ribas ɗinta. Amma saki ɗaya ko saki biyu wanda zai iya kome, ba mamaki ya hango mutuwan ne, shi yasa ya sake ta don ya fitar da ita daga cikin gado. To dawo da ita za a yi. amma sai ta koma iddan takaba ba iddan saki ba kuma a zo a raba gado da ita tunda saki ɗaya da saki biyu dole a bata wajen zama saki ɗaya ko saki biyu zaka ci yadda ita la allaha yuhdisu ba'da zalika amra to kaga in ka fatattake ta ko me kuma yana iya faruwa yasa aka ce kada ku fitar da su la tukhrijuhunna kar ku fitar da su daga cikin dakunan su wala yakhrujna hat illa an yatina bi fahikatin mubayyina abinda aya ta ambata kenan na'am wa tujbar al-hurratu al-kitabiyya amma ana tilasta ya ahlul kitabi ala al-idda kai idda min al-muslimi idan mijinta musulmi ne fil wafati wa talaki wajen ainihin mutuwa da saki domin a tabbatar kada ta dauki cikin wani kamar musulmi ta kai ma wani musulmin mai yiwuwa da zai sake aurenta ko kuma wani ahlul kitabi saboda haka dole a sa mata ido dole a tilasta ta na'am sai ya ce wa iddatu ummil waladi idda na ummul walad wace ce ummul walad ita ce baiwa sadaka mutumin da ya mallaki baiwa lokacin da ya mallake ta ta zo gidansa sai ya kasance shi karan kansa yana amfani da ita to idan yana amfani da ita wannan ana kiranta ummul walad abinda mafiya yawan malamai suka tafi a kai tunda ya yi amfani da ita ya batta haka to tana jiran mutuwansa ne yana mutuwa in ta yi haila guda daya shikenan ta kubuta kuma ta zama ya saboda amfanin da ya yi ta wato kaman an biya ta da yanci bayan mutuwansa kenan wa mil waladi min wafati sayyidiha haibatun daga mutuwan ubangidanta haila ɗaya ne wa kazalika idza ataqaha haka ma idan ya yanta ta to za ta yi haila ɗaya sannan sai ta yi aure a binta saboda kun san mun sha yin bayani mafiya yawan mata idan suna jinin al'ada ka ga mace ta yi jinin al'ada to babu ciki idan tana da ciki ba za ta yi jinin al'ada ba amma ana iya samun ɗaiɗaiku to shi yasa wani lokacin akwai shakka to sai a dan ƙara lokaci bayan ka'adat anil haidi idan ta zauna tana jiran jini guda ɗaya amma jinin bai zo ba fa salasatu ashhurin to za ta zauna watanni uku a can baya mun ta bayani wastibra'ul amati wato barranta na mahaifan baiwa intiqalil milki wajen ciruwan mallaka haidatun haila ɗaya ne wannan ba za mu ɗauki lokaci muna dogon bayani ba da yake abubuwa ne wanda yake mafi yawa babu su a yanzu intiqalil milku bi bay'in mallakan ya ci ta hanyar sayarwa ne aw hibatin ko kyauta aw sabiyin ko kuma kamu karkashin fursunan yaki aw ghayri zalik ko makamancin wannan to dole za a samu jini guda daya saboda haka mace ko da zina ce ana ganin kaman ta yi abin nan to sai a bata ta yi jini guda daya shi wanda ake taraddadi a kanta to a bata ta yi jini guda daya tukuna kafin a daura mata aure domin a tabbatar ba ta da ciki wa man hiya fihi ya zatihi amma bai wanda take cikin kulawansa kada hadat indahu ta riga ta yi al'ada a wajenta ya tabbatar da haka kuma innahu istaraha sa'annan sai wani ya saye ta to fala istibra'a alaiha babu istibra'i a kanta in lam takun takhruju amma da sharadin idan ba ta fita yawwa in tana fita da rana ko da daddare tana iya ratsewa wani waje ya san akwai wanda ta je tana yawon duniyanta sai ta dawo ta ce ta nazo to sai a sa mata ido amma in tana fita ba to akwai taraddadi ware da gaske in tana fita akwai taraddadi sai an yi jini ɗayan nan domin a tabbatar babu ciki kada ta je wani gidan da cikin wani ko kuma da cikin shege. Na'am. Wa sibra'u saghirati fil bay'i istibra'in yarinya karama wajen ciniki in kana tuqaw wanda ta kasance ana saduwa da ita amma ba ta jinin al'ada salasatu ashurin watanni uku ne wal ya'isati min al haid ko min al mahid haka ma wanda ta daibe tsammani daga jinin al'ada salasatu ashurin watanni uku ne wallati la tuqaw amma wanda ba a saduwa da ita aka sayar da ita fala istibra'a fiha wannan babu istibra'i a kanta wa man ista'a hamilan duk wanda ya sayi baiwa tana da ciki min gairihi na waninsa aw malakaha bi ghairil bay' ko ya mallake ta ba ta hanyar ciniki ba kamar ta wajen rabon ganima to fala yaqrabuha kada ya kuskura ya kusance ta ko ya sadu da ita wala yatalabbadu minha bi kai'in kada ya kuskura ya ji daɗi da ita da wani abu hatta ta da hasa ta haifu saboda koda wasa za su yi wani abu zai iya faruwa saboda haka babu yadda za a yi a ce mace tana da cikin wani kai kuma ka sadu da ita ba zai yi ba musulunci bai yadda da wannan ba to wannan kenan wasu kuna wajen zama wajibi ne li kulli mutallaqatin madkhulin biha ga duk matan da aka sake ta bayan an sadu da ita saboda haka dole ka bata wajen zama domin ta yi idda dole ne sai dai wala nafaqata illa lillati tulliqat duna salat babu ciyarwa sai ga wanda aka sake ta sakin da bai kai uku ba saboda an sake uku ne ma wata ba za ta zauna ba yaya ka'ida idan mutum ya sake matarsa saki na uku to za ta zauna ta yi ta kaba abin nan za ta zauna ta yi idda in ta ga dama ran da ta kammala idda a ɗaura aure a gidansu sabon mijinta ya zo ƙofan gidan tsohon mijinta ya ɗauke ta ko bai sai hana shi ba in ya ga akwai matsala ma sai ya ɗibi 'yan kwamiti ya je ƙofan gidan da su to amma matan da aka sake ta sake ɗaya ko sake biyu ne ake ba ta abinci domin ita tamkar matan aure ce amma wanda aka sake ta sake uku za a ba ta wajen zama amma abinci ba dole ba ne sai a bata ta nema tunda already ku riga ko rabu baran-baran wannan shine fassarar da aka yi a nan amma wasu malamai suna ganin in dai har ka ba ta wajen da za ta zauna ta yi idda to za ka ba ta abinci saboda ya yi sani wanda randa za ta tafi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa mati'uhunna wa mati'uhunna saboda haka Allah ya kawo rabuwanmu bisa kaddara sake ɗaya ko sake biyu ko sake uku babu halin in ma yadda ke tun da sake uku ne ko yanzu kin garga kin kammala idda to sai mu yi haƙuri da juna mu yafe wa juna sai ka dubi gwargwadon matsayinta sai ka ce to ga kwata miliyan ina ba ki kije kije haka ake yi kana ganin za ta manta da kai ai ba za ta manta da kai ba to shi yasa waɗanda suke sake mata su ta watsar da kayayyakinsu wani lokaci ma akwai waɗansu ba su suka kusan kullum haka yake kawo mana ƙara ka ci bashinta ka sa ta ta sai da kayayyakinta ka zo ka sake ta haba mucuci ai ba daidai ba ne ka ga umarnin da Qur'ani ya baka da abinda sunnan annabi ta karantar da kai duk ka yi watsi da su Allah ya sauwake na'am sai malai ya ce walil hamili haka ma mai ciki dole za ka bata wajen zama za ka bata kuma abinci ba rai da gaske mai ciki ba ga wajen zama ga abinci ta ce ba za ta zauna a gidanka ba shi kenan tana gidansu to za ka bata kudin abinci shi ya sa wani lokaci alkalai su ji tsoron Allah ba yadda za a yi a sake mace da ciki ta tafi gidan ubanta a kawo ƙara a haɗa baki da kai a zalumin alkali a yanke wani kuɗin da bai taka kara ya karya ba. Wallahi da zan yi alƙalanci waɗansu sai na murƙusa su don sai sun gwammace su yi riba su ya fi musu sauƙi Allah kuwa. Saboda wani lokaci za a ga zalunci ƙarara kuma ya je haɗa baki da alkali. In alkalin ya ga dama sai ya ce tunda kina gidanku ba zai ciyar da ke ba sai idan kin koma gidansa tukuna a ci gaba da wulakanta ta a gidan tana da cikin da ke ba zai ciyar da ke a gidanku ba. Alhali zalunci ne. Saboda ayan Qur'ani ta ambaci sai da ta ambaci nassi akan masu ciki dole ne a kula da su tun kafin su haifi abin. Yasa za ga waɗansu mata suke in aka musu abin nan sai su je su sha magani su kashe abin da ke cikin cikin ba shi kenan ba. In an kashe abin da ke cikin cikin ko ka zo kana ta rigima ba sai dai in kun je lahira amma wa ya sa ta kashe kai ne. Allah ya sauwake. Na'am. Saboda haka walil hamili kanat mutallaqatan wahidatan aw thalathatan mace tana cikin gigiyan auren ka dole ka tiyar da ita idan tana da ciki sannan idan ka sake ta sake ɗaya ko sake biyu ko sake uku to dole ka tiyar da ita. Wannan kamar yadda aya ta ce askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yada'na hamlakunna. Na'am. Wala nafaqata lil muqtali'ati illa fil hamli. Matan da aka yi kul'i da ita babu ciyarwa a kanta ba za ka ciyar da ita ba sai dai idan tana da ciki. Matan da ta ɗauki kuɗi ta baka ka karɓa sai ka sake ta a dalilin wannan kuɗi to babu ciyarwa. Amma in tana da ciki tunda cikin naka ne to dole ka ciyar da ita. Wala nafaqata lil mula'anati wa in kanat hamilan. Waɗanda suka yi li'ani kuma ka tsine mata ta tsine maka akwai ciki to babu ciyarwa ko da tana da ciki din. Saboda me? Saboda cikin ba naka bane nata ne. A can baya mun yi bayani. Ina fata an gane. Wala nafaqata li kulli mutaddatin min wafatin. To ita ma wanda mijinta ya mutu ya batta tana ta kaba babu ciyarwa a kanta. Amma malamai sun yi maganganu a nan. Kwarai da gaske. Domin ana ganin mijin yana mutuwa duk haƙoƙin da suke kansa su riga sun faɗi. Wasu malamai suka ce tunda akwai maganan gado. Kwarai da gaske. Za mu zo mu samu wajen likkafani. Waɗansu suna ganin dole ne miji ya yi wa matarsa likkafani, waɗansu suna ganin ba dole ba ne ya mata likkafani saboda tana mutuwa. To shi kenan mutuwa ta raba aurensu. To mutuwa ta raba aurensu ko to bai halatta ya mata wanka ba. Kwarai da gaske. To shi ne aka ba da fatawa har guda uku za mu gani a ƙarshe. To idan tana ta kaba inda hali a ba ta abinci in babu hali kuma shikenan masu taimako su bayar. Wala hasukuna in kanat ad-daru lil mayyit. Amma kuma tana da wajen zama idan gidan na mamacin ne. Aw qad naqada qira'aha ko kuma ya biya kudin hayan. Saboda an samu haka shigen haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai takaba ba a fitar da ita daga inda take takaba. Wala takhruju min baitiha ba za ta fita daga gidanta ba fi talaqin aw wafatin cikin ɗakin ta ba maganar saki ne ko kuma maganar mutuwa ne mun karanta a baya. Allah ya ce kada ku kuskura ku fitar da su kuma kada ku fita hatta tutimmal idda sai dai idan ta cika idda sai idan iddan ta kare ko ta kaban ta kare. Illa an yukrijaha rabbud dar sai dai idan mai gidan ne ya fitar da ita. Walam yaqbal min alqira'i ma yushbihu qira'al mithl kuma bai karbi wato kudin haya kwatankwacin irin nata ba. Fal takhruj saboda haka sai ta fita. Wato kaimu bil mawdi alladhi tantaqilu ilayhi sai ta zauna a wajen da take zama hatta tanqadi al-idda har iddan ta kare. Ina fata an gane. To kun ga wannan matsala yayi kama da yanzu tunda ba kowa ne yake da gidan da ya wato ya mallaka ba. Ba kowa ne yake zaune a gidan da shi ya mallaka ba. ba kowa ne mallaki gida ba, saboda haka musamman ma a cikin birane za ka samu mutane suna gidajen haya ne. To idan mutum ya mutu za a bar matan a ciki a gidan hayan, ba za a fitar da ita ba, musamman gidan ya biya. Malamai suka ce ko da bai biya ba, to a samu yadda za a biya mata domin ta yi ta kabanta a daidai wannan waje, bayan ta gama kuma ta fita a hankali. Domin inda mace ta saba zama lokaci guda a zo a fitar da ita a kai ta inda ba ta saba zama ba, akwai matsala. Amma tunda mutuwa ta zo ta raba, to bayan ta kammala ta kaba, kun ga cikin sauki wato za ta iya barin wannan wurin. Kuma idan abu ya kici ya kicin yawa, ko da ma ana ta rigima da ke a maganan kudin haya, kuma mai gida ya ƙi yin haƙuri, alhali kuma ba ta kammala ta kaba ba, to ya aka yi ya dole ya fitar da ita haka, ko kuma wajen babu security. Za a zaune ya je can daji ko bayan gari ya je ya yi gida, daman saboda shi ne ake ɗan tsoron wajen, sai Allah ya karbi ransa. To sai a bar matansa ko matansa da 'ya'yansa su zauna a wajen, saboda matansa suna ta kaba, ba za a yi haka ba, saboda maslaha. Ina fata an gane. Amma mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa inda suke zaunen a sama musu security, to sai dai wani lokaci ba zai yi ba, don abinda aka fi so su zauna a wajen ba tare da sun fita ba, amma akwai lalura, to ba yadda aka yi ya. Na wal mar'atu, sai maganar shayarwa, mace turdi waladaha fil isma, za ta shayar da ɗanta matukan tana cikin igiyan aure. To wannan dole ne, ku dubi sigan da ya kawo, ko da ke wani lokaci ban cika kawo irin waɗannan ba, saboda a cikin ilimin usulul fiqh akwai irin waɗannan ƙananan abubuwa. In ka ji an ce walahu ko walaha, wa alaihi wa alaiha, da bambanci walahu wa alaihi, da bambanci ko walaha wa alaiha, da bambanci wajen hukunci. Mafiya yawa in suka ce wa alaihi, to kaman dole ne, sigan dole ne. Amma walahu yana da kaman ba dole ba ne. Ina fata an gane. To su malaman fiqh suna lura da ire-iren waɗannan. Kana tare da matarka, sai Allah ya ba ta ciki, sai ta haihu, dole ne ta shayar da ɗan ko ba dole ba ne? Akwai maganganu masu yawa. Inda tana cikin igiyan aure, kai kake nemo mata abinci, ka nemo mata komai, dole ne ta shayar da yaro. Walwalidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a, haka Allah ya ce. Duk da kasancewa ayan ta ce walwalidatu yurdina auladahunna, walwalidatu mubtada ne, yurdina fi'ili ne mudari'i, kuma jumla fi'iliya shine khabaru mubtada. To da aka kawo walwalidatu mubtada din nan, aka kawo khabarinsa jumla fi'iliya, kuma fi'ili mudari'i wanda yake yadullu alal istimrar, yana gwada wajibi ne ko kuwa yana gwada yana da muhimmanci ne. To wannan sai mu baro malaman tafsiri. Amma dai ai kowa ya riga ya sani, in kana tare da mace kai kake ɗawainiyan komai ba tare da ka sake ta ba, kuma sai ta haihu maka, to ba da nono ai ba naka ba ne. To sai dai kuma ga mazhabar malikiyya ya ce illa an yakuna mithluha la yurdi, sai dai idan misalinta ba ta shayarwa. Yanzu kamar matar abin nan, kamar yar gwamna, idan ka auri yar gwamna, idan ta haifi yaro za ta shayar da yaron ne, ya ba ta lokaci ne yar gwamna ta yi shayarwa, ko yar kwamishina ta shayar, ko yar DRA ta shayar, ƴaƴan manyan mutane. Saboda su a wancan lokaci Larabawa, ƴaƴa mata na manyan mutane ba sa shayarwa, ana haihuwan yaro za a kai shi wani waje ne. ko waɗansu mutane da irin inda suke kaiwa. Yanzu kaga in kana liman ne aka maka haihuwa, to idan za ka yi yaron ai za ka yi gidan wani limami ne a yi training ɗinsa, ko ba ka bane? Idan kana central market ne, kana harkokin kasuwanci, in aka maka haihuwa sai ka ɗauke shi ka kai shi Kano, inda za a yi ƙwarai da gaske ya tashi da hada-hada. Da ya kasance kai ɗan boko ne, kana aiki a state secretariat ko federal secretariat, to matarka babbar mata ce, in aka maka haihuwa shikenan sai ka ɗauke shi ka kai shi Jos, sai a je a kiyaye da shi a can Jos tunda kai ɗan boko ne. Kaga sai ya tashi da bude ido. Haka dai kowa da inda yake dubawa ƙwarai da gaske. To amma malamai da yawa suka ce babu wani bambanci, su suna fahimtar tsakanin manyan mata da ƙananan mata, don hasali yaro ya sha nonon uwansa kamar yadda aka zaɓo uwarsa wajen aure, to haka ya kamata tunda ta haife shi ta shayar da shi. Amma in ya kasance suna ɗagawa su kai wani wuri, to wannan koda ƴaƴan talaka babu laifi a ɗaga, an hucehar da ita kenan ko? To sai dai kuma talakawa ba su cika bayarwa ba, domin saboda duk inda ka kai ɗanka shayarwa ana shayar da shi dole ka ɗan yi kazar-kazar. To kana fama ma yadda za ka ciyar da uwarsa da yadda za a ciyar da su, to yaushe kuma in an kai ki shayarwa wani waje a ce har za ka ɗauki ɗawainiya na nan da can, yana da wahala saboda manyan mutane su suka fi yin haka. Na'am. وللمطلقه رضاء ولدها. sai dai wanda aka sake ta za ta shayar da danta ala abihi, rada waladiha ala abihi, wato shayar da danta yana kan ubansa ne. walaha an ta'khudha ujrata radaiha in sha'at, idan yaron nan zai iya karban nonon wata mata, to in ka saki mace in ta ga dama ranan da ka sake ta sai ta haihu, to ta kawo maka jinjirinka, ko ka shayar da jinjirin ko ka nemi mai shayar da jinjirin, ko ka koma wajenta ka lallaɓe ta ka ba ta haƙuri duk wata ko duk rana, kana da naira 100 na sayan madara ka lallaɓe ta da wannan ƙwarai da gaske. Saboda tun da ka sake ta, to haƙƙin idan ma ana fahimtar wajibi ne ta shayar da ɗanka, ka riga ka tsinka, ka riga ka tsinka. Ina fata an gane. To shi yasa Allah ta'ala ya ce fa in arda'na lakum, idan suka shayar muku da ƴaƴayenku bayan kun sake su, to fa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Qur'ani ma ya ambaci wannan. To shi yasa duk matan da ka sake ta, to in ta ga dama tana iya ƙeƙasa ƙasa ta ƙi ta ce ba za ta shayar da ɗan ba sai ka biya ta, kuma kada wani limami ya shiga domin ya zama tokarere tsakanin mata da miji ba ya shiga. In ka ga ta ja layi ta ce a'a, to kar ka maza, don sai waɗansu faɗe-faɗe su biyo baya, kar ka maza. Sai dai ka juyo kan mijin, in ta ce kowace rana ita naira 1,000 za a ba ta a kwana 10,000, in ba haka ba ta ɗanka ya ta ihu yana kuka, saboda in an bar shi yana ihu yana kuka saboda yunwa, to zai affecting ɗin ƙwaƙwalwarsa psychologically ƙwarai da gaske. Sai dai ku sani idan mata suna shayarwa, to yana da kyau a rinka ba su wani tallafi wanda zai ƙarfafa su saboda yunwa. To kaga ko don wannan ya kamata a ce ka saya mata abinci na musamman. To ka sake ta kuma ka ce dole ta shayar ba zai yi ba. To shi yasa malam ya ce duk matan da aka sake ta sai ta haihu, to shayar da ɗan yana kan ubansa ne. walaha an ta'khudha ujrata radaiha, kuma tana da daman ta ce ita ta yarda za ta shayar da shi, amma kuma sai ya biya ta in sha'at. Wannan kenan. wal hadana turilu, to zai ambata mana lil'ummi na uwa ne, ba za talaki bayan saki. Mazaje ku sani duk mutumin da ya sake matarsa akwai yaro ƙarami to renon yana hannun uwa ne sai dai wa zai ciyar ubansa ne zai ciyar da kwarai da gaske ba zai karbe shi ba sai idan ya balaga idan mace ce kuma sai an yi aurenta kamar yadda za a ambata mana ila tilami zakari zuwa lokacin da yaro zai balaga to sai uwarsa ta dawo da shi gidan ubansa amma in dai ka sake mace da yaron da bai balaga ba to a tsarin shari'ar musulunci ita ta fi cancanta ta rike wannan yaron sannan kuma dole ka ba su abinci wa nikahil unsa idan mace ce kuma to har zuwa lokacin da za a mata aure domin ba a mata aure ba komai girmanta budurwa kaman wawuya ce sai idan an mata aure ta shiga wani gida in ta fito to bazaura wayayyiya ce shine bambanci sai ta dawo gidan ubanta wa dukulin biha idan an yi aurenta ma sai an yi dukuli da ita don ba yi dukuli da ita ba kaman sakin wawa to tana iya koma hannun uwarta sai dai wani lokaci yayi matan su kuma suna da sakaci sai ga yarinya ta lalace shine hatsari amma dai a tsarin musulunci in dai uwa da uba suka rabu to yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba mazansu da matansu akan bar su ne a hannun uwayensu mata uwa ita ce take da haƙƙi na farko wa zalika ba'da al-ummi in mata aw nuqihat lil jadda idan uwan ta rasu kuma an ba ta riƙon yaro ko yarinya sai ta rasu to kaka sai ta karba mahaifiyar ta kenan ko kuma in ta yi aure idan ta yi aure kana da ƴancin ka karɓi abinka amma abin da ya fi shine a samu kakarta ka karɓa idan kuma mijinta sabon mijinta ya ce zai riƙe ƴaƴan tsohon mijinta babu matsala in ka yarda amma in baka yarda ba ko mahaifiyarta ta riƙe ko kuma su dawo gidanka sai dai kuma a nan shari'a ta ce a dubi maslaha mai yiwuwa ta matsu ne dole ta yi auren to a batta ta je da ƴaƴan matuƙan mijinta sabon mijinta ya ce zai riƙe ƴaƴan tsohon mijin tunda zai wahala a ce ya sa musu guba a cikin abinci ya kashe su yana da wahala sai dai idan talaka ne ba zai yadda ba zai ce sharadi kar ki zo da ko ɗaya to amma kuma haka ne ya yi baka kyauta ba saboda wani lokaci a raba mata da ɗanta ko ƴarta irin waɗannan ƴan ƙanana to gara su fasa ma auren gaba ɗaya ƙwarai da gaske to ga mazhabar malikiyya bayan uwa sai uwarta thumma lil khala idan babu uwarta kakan yaron ko yarinyan lil khala sai umma kenan wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya ita ce alƙala uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya fa in lam yakun min zawi rahimil ummi ahadun idan ta wajen dangin uwa babu kowa to fal akhawatu sai a samu ƴan uwa waɗanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba sai a dawo kan ƴan uwa dai mata wal ammatu sai a dawo kan gwangwani wato ta wajen uba kenan fa in lam yakunu idan babu fal asba to sai a duba wanne ne asibi wannan kuma sai an je babin gado wato wanda idan dukiya ta rage shi zai kwasa ku lura za ku ga duk maganar shayarwa an fi rinjayarwa ta ɓangaren uwa saboda sun fi tausayi ta ɓangaren uba ƙwali ake sha wani lokaci yana daga cikin dalilin da ya sa yara da yawa tarbiyyarsu take lalacewa ta ɓangaren uwa sun fi tausayi sai dai kuma wani lokaci matsalar da ake samu ta ɓangaren uwa sakacin tarbiyya don wani yaron ya take a wajen uwarsa ko ya take a wajen ummansa ko ya take a wajen kakarsa ran da aka dawo maka da yaron gida sai ka gwammace ma da ka bar musu ma kyauta ko a lahira kar ku hadu da yaron saboda tsabar lalacewar tarbiyya to shine hatsarin to duk maganin hadanan da ake yi malamai sun ce akwai abu guda shine sai an duba wato maslaha yana iya yiwuwa an aka bari ma uwar yunwa zai kashe yaran to ba za a bar mata ba to sai dai kai ma fa in ka kawo gidanka ya in kishiyoyi ne yana da kyau ka dinga lura domin shi ma akwai illansa dole ka dinga lura wannan kenan na'am to sai maganar ciyarwa wala yalzamu ar-rajula an nafaqa illa ala zawjatihi a duk duniya gaba daya kai babu wanda ya zama wajibi ka ciyar da shi sai matarka ita ce ta farko don kafin ta haihuwa ya dole ka ciyar da ita ko li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kun ga babu kariya kenan la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha yanzu zaka ji samari suna cewa Allah mana aure ko da da ana fada ana ce ko da hanta zan ciyar da ita wani zai ce ko da koyi zan ciyar da ita sai an yi auren wata ɗaya wata biyu wata uku wallahi sai zai wuce ka gigice bai ganka ba a gigice sai zai wuce ka bai ganka ba wani tsabin kilimewa ai gida ba wasa ba ne to zai yi makaranta wannan a gurguje bari mu karanta a gurguje tunda abu ne wanda muka sha bayani a kansa wala yalzamu ar-rajulu an nafaqatu ko ar-rajula an nafaqa illa ala zawjatihi dole ne ka ciyar da matarka kanat ganiyatan aw faqira kin mawdatiya ce ko kuma ba ta da shi sai dai idan ta yafe in ta yafe maka shi kenan wa ala abawayhi al-faqirayn haka ma iyayensa guda biyu waɗanda suke fakirai to kaga tun farko ba ambace su ba wannan ya gwada idan iyayenka suna da wadata ka ciyar da su ba dole bane amma in ba su da shi to kuma dole ne ka ciyar da su wa ala sigari waladihi haka ma ƴaƴansa kanana allazina la mala lahum waɗanda ba su da dukiya malamai suka ce ko suna da dukiya inda yara kanana ne to wajibi ne ka ciyar da su hatta yahtalimu hasaitun balaga wala zamanata bihim kuma babu targade gare su domin aka samu wanda yake da illa kaman gurgu ne ko makaho ne ko menene to wannan ba sai an kai wani mundali da shi kwarai da gaske ko da ya balaga in aka sake shi a zai iya je ya nemo abincin in ba an koya masa an dora ki ba ba zai iya ba wa alal inasi su kuma ƴaƴa mata hatta yunkahna har sai an aurar da su kana aurar da ita shikenan ciyar da ita ya fadi a kanka wa yadkhulu bihinna azwajuhunna kuma da sharadin sai mazajinsu sun yi dukuli da su to shine waɗansu malamai suke ganin idan aka koro bazaura to ba dole ne ubanta ya ciyar da ita ba zaurawa ya kamata ku ji wannan duk wanda ta kuskura ta je gidan miji aka koro ta to in ta je gidan ubanta ba dole ne a ciyar da ita ba saboda haka in kin shiga in kin san zaki fita ki ne mai sana'a empowerment tun da wuri don kika zo gidan ubanki ki ci gaba da yi wannan ita ce gari to ga abin da malai fada bayani kenan ba ki yasa aka ce wajen aurenta ubanta ba zai tilasta ta ba shawarinta zai nema amma wanda ya zama dole ya ciyar da ita zai iya tilasta ta amma wancan ba dole ba ne a abin nan to hana ce bari za a daura miki aure da wani ni ba na so kana ba zaura ni ba na so in za ku man auren dole ba na so kina ba zaura to shikenan ba kya so ba dole ne mu ciyar da ke ba kuma in an daura miki aure shikenan ke za ki je ki sayo karaunanki ko ɗaninki ko kuma katifanki second hand ki je ki saya da kuɗinki na jaura saboda ubanki ya riga ya yi ɗawainiyansa tun a aurenki na farko ya riga ya gama ko wanda suke implementing din wannan akwai kuma masu tausayi akwai masu tausayi sai dai idan iyayenku ko zaurawa suka tausaya muku kuma bai kamata ku yi tsageranci ba kwarai da gaskiya kamata ku natsu na'am wala nafaqata liman siwa ha'ula'i min al-aqarib babu ciyarwa ga waɗanda suke koma bayan waɗannan a cikin dangi sai dai kuma abinda aka yi bayani shine iyaye guda biyu idan ba su a nan kakanni ba su to sun koma matsayinsu in dai ba su da su dole ne ka ciyar da wato ba su da shi dole ne ka ciyar da su kai 'ya'ya amma kun ga aka ce banda jikoki, saboda jikoki sai dai ka tausaya, amma wajen gado suna da rago, saboda jikoki ba naka bane, sai dai in za ka taimaka. Amma ka ga matanka da yayanka wannan dole ne, to sai kuma sauran dangi, akwai wani babba, akwai wani kawu, akwai umma, akwai goggo, akwai wannan, sai dai domin tausayawa. Sai dai malamai sun yi ittifaki, in dai kana da hali to ka rufe ido kawai, in baka da hali kuma to kowa ya ji da haƙƙin da ya zama dole a kansa, wannan shi ne kawai. Ta gaba maganin waɗansu ‘yan uwa mata da su wane ne, wani za a ganki babba hakan nan ƙannensa mata da yayunsa mata ana sako su za su dawo gidansa ko? To yayansa ma aka ce suka zama zaurawa ba dole ne ciyar da su ba balle kuma ‘yan uwansa mata uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya? Wa in ittasa'a, idan mai gida ya samu yalwa, fa alaihi iqdamu zawjatihi, to dole ya sa mai hidima wa matarsa. Sai a samu mai mata tuwo da mai mata wanke-wanke da mai mata wanki da mai mata shara da mai gyaggyara mata gida, kai ita kawai za ta yi abinci ne, bayan abin nan za a mata abincin ne sai ta zo ta ɗan kikkin tsanaka ta zo ta ajiye maka akan tebur, kai ƙarshe ma an akwai wanda zai zo ya ajiye maka shi kenan, ya so kawai ka zo kwashi abinci. An gani? An gani. In dai akwai hali, amma babu hali fa, saboda diyar manzon Allah Nana Fatima, saboda nika da dutsen nika a gidan mijinta Ali bin Abi Talib har hannunta kanta yake yi, ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce, don Allah ya taimaka mata da wani bawa mana. Ta zo ba ta samu annabi ba, da ba ta same shi ba sai ta faɗawa wa matan annabi cewa su faɗa masa, da ya dawo sai aka faɗa masa, da daddare sai ya kama hanya ya je gidan. Da ce, na ji labarin kinje, sai ya samu mijinta kuma, na ji labarin kinje an faɗa mini kaza da kaza da kaza, cewa hannunki yana kanta wahala ya miki yawa a gidan mijinki, ya ce to shi ya fi miki alheri. Da ce, bari in faɗa miki abin da ya fi wannan alheri, in za ki kwanta ki yi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 wallahu akbar 34, kun ga daibashin ƙwarai da gaske. Sai ya juyar da tunaninta ya koma kan wani abu. Aliyu bin Abi Talib yana ji, ya ce wannan ya fi miki da a baki mai hidima, saboda ɗawainiyar da mace za ta yi a cikin gidan miji lada ne, ta maka wanki da guga ƙwarai da gaske, ta gyara maka wajen kwanciyanka, idan ma kana da gashi da yawa ko menene ta zo ta duba maka kwalkwata a kanka. Ba kai ne mai nemo abinci ba, ita kuma sai ta haƙura ta yi abincin, wannan ɗawainiyar da za ta yi da ƙunan da zai ta ƙone ta na mangyaɗa da menene da hayaƙin da zai dame ta, duk lada ne. Kai ma ba san irin hayaƙin da kake sha da ƙunan da kake sha a waje ba, kafin a kawo abincin cikin gida, ko ba ka ba ne? To kai ta ɗauki ɗawainiyar wannan, ta yi ta kuma ta ɗauki ɗawainiyar wannan. Amma inda hali a sassauta musu, sai dai duk sassauta wanda za ka yi ka dubi maslaha, domin kada ka sakalta ta. Allah ya kaddari mutuwanka, shikenan wani almajiri ya zo ya aure ta ya ta fama da ita. Wannan kenan. Na wa alaihi an yunfika ala abide, dole ya ciyar da bayinsa, wa yukaffinahum, idan sun mutu dole ya musu likafani idza matu, waqtulifa, sai dai an yi sabani fi kafani zauja, wajen yin likafani wa matarsa. Fa qala ibn al-qasim fi maliha, ibn al-qasim yace cikin dukiyanta ne, domin da zaran daga mutuwanta to shikenan ba dole ne ya ciyar da ita ba, saboda likafani yana binciyar ba. Wa qala Abdul Malik yace fi mali zauji, yace cikin dukiyar mijin ne, domin saboda idan matarka ta rasu ya halatta kai mata wanka, lokacin da zaka mata wanka zaka yi mata zirara tana gawa, kamar yadda yake idan ita wato kai ka mutu ya halatta ta yi maka wanka, kuma lokacin da zata yi maka wanka zata yi maka zirara kana gawa. Amma kun ga sabanin waɗannan babu maganan zirara, dole sai a rufe mutum tukuna haka za a yi masa wanka. idan mace ce ma haka sai mata su rufe ta ko ba haka bane kwarai da gaske to inda har bayan mutuwa an ba da dama ayi wannan to in kana da hali ya za ya ce kuma likkafani baya kanka yasa malamai da yawa suka fi rinjaye da wannan idan matarka ta mutu likkafani kai za ka yi mata likkafani in baka da shi kuma to sai ka je ka roka wa qala sahlun sahluna tanuhi yace in kanat maliya yace ki bari ya raba gardama tunda manyan malamai guda biyu ne suka yi magana wanda yace cikin dukiyar ta wannan yace a cikin dukiyar miji yace in kana da wadata fa fi maliha cikin dukiyar ta za a mata likkafani wa in kanat faqira idan ba ta da wadata faqiri yace fa fi mali zaw to cikin dukiyar miji ne in babu kuma dole ya je nemo to amma dai wannan zance na karshe shine wanda malamai suka fi karkata akai babu fil buyu'i sai ciniki saye da sayarwa tunda na ga yan kasuwa da yawa suna zuwa ya kamata a yi cikakken bayani a wannan babi insha Allahu ta'ala shine darasinmu na gaba abinda muka fala daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh